Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Tawagar cinikayya ta kasar Japan da ta tarayyar Turai sun gana da takwarinsu ta Amurka a jiya Asabar a wani kokarin kawar da yakin cinikayya akan niyyar shugaban Amurka Donald Trump na dora kudin fito akan tama da farin karfe. A ganawar tasu wakilin Amurka Robert Lighthizer da kwamishinan cinikayyar tarayyar Turai Cecilia Malmstrom da takwarinsu na kasar Japan Hiroshige Seiko sun tattauna akan yadda bangarorin za su yi wa juna adalci a huskar kasuwanci. Tarayyar Turai ta faɗa a wata sanarwa cewa ita da Japan suna da matukar damuwa akan wannan kuɗin fito na Amurkan. Manyan ƙasashen masu tasiri kuma manyan abokan kasuwancin Amurka sun buƙaci a fitar da su daga wannan kuɗin fito. Jim kaɗan bayan tattaunawar, Malmstrom ta dora a kan shafinta na Twitter cewa babu alama ko Amurka za ta fi da su daga cikin batun harajin, a don haka tattaunawa za ta ci gaba a mako mai zuwa. Shiko Seiko, mai wakiltar Japan, ya faɗa a wani taron manema labarai bayan taron. Ya ce ya yi tsayin daka kuma ya bayyana matsayinsa cewa wannan batu abu ne mai takaici. Ya kuma ce wannan abu zai mummunan tasiri a kan baki ɗin tsarin hulɗar cinikayya. A wani gefe guda kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Asabar cewa zai kawo ƙarshen gwaje-gwajen makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi, wuni guda bayan amincewar bazata da yi na ganawa da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda ya bashi gayyata su tattauna a kan shirin makaman nukiliyan Pyongyang. Trump ya ɗora a shafinsa na Twitter cewa Koriya ta Arewa ba ta yi gwajin makamai masu linzami ba tun ranar 28 ga watan Nuwamban na shekarar 2017, kuma ta yi alƙawarin ba za ta sake gwajin wani makami ba a ganawarsu. Ya ce yana kyautar zato za ta ci gaba da cika wannan alƙawari nata. Sai dai nan da dan ba a gane ko wani irin ganawa ne shugaban yake nufi ba, wanda suke shirin yi ne ko kuma wani ne da suka yi a baya. Trump ya ce ya yi magana da shugaban China da kuma na Japan da safiyar jiya Asabar akan amincewarsa na amsa gayyatan da Kim ya yi masa, kuma sun ba da goyon bayansu ga wannan mataki na diplomasiya. Rundunar gwamnatin Siriya sun kwace kaso mai yawa a gabashin Guta, wani bangare na Damascus da ke hannun rundunar 'yan tawaye. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke Birtaniya mai sa ido a kan yaƙin Siriya ta Syrian Observatory ta faɗa a jiya Asabar cewa sojojin gwamnatin Siriya sun kwace garin Misraba mai tazarar kilomita 10 daga gabashin Damascus. Rahotanni sun saba wa juna, amma dai lallai wannan lamarin ya raba Guta gida uku masu zaman kansu, kuma hakan zai rage ƙarfin 'yan tawayen a wannan wuri. Shugaban Siriya Bashar al-Assad ya kai mummunan hare-hare babu ƙaƙatawa a kan gabashin Guta a cikin 'yan makonnin nan, a wani ƙoƙarin da yake na matsin lamba ga 'yan tawayen su ajiye makamansu su bar wurin domin a kwashe mutane daga wannan wuri. A ranar Juma'a, talabijin ƙasar Siriya ya nuna hoton bidiyo mutane 13 masu dogon geme cewa su ne mayakan 'yan tawaye na farko da suka ajiye makamansu kuma suka bar wurin da son ransu. Hoton bidiyon ya nuna mutanen suna shiga motar bas da ke ɗauke da sojojin Rasha. Rasha da take taimakawa Assad tana kwashe masu yaƙi da gwamnatinsa da suka ajiye makamai a Guta. Gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta ɗauki wani mataki a jiya Asabar na shirin haramta sayar da wata na'ura da ake samu bindiga tana sarrafa kanta, kamar yadda aka yi wata kisar gilla a Las Vegas a bara. ma'aikatar shari'a ta dauki kokarin mataki da gabatar da shawarar ta a hukumance ga hukumar tsara tattalin arziki da kasafin kuɗi akan haramta sayar da wannan na'urar. Wata sanarwa da Attorney General Jeff Sessions ya fitar na cewa shugaba Trump ya himmantu wurin kiyaye tsaron Amurkawa kuma ya umurce mu ba da shawaran da zai magance amfani da wannan na'urar. Akan haka ne kuma ma'aikatar shari'a ta gabatarwa ofishin tsara tattalin arziki da kuma kasafin kuɗi shawara akan ƙara wannan na'urar a cikin doka wadda yake dokar da ke kula da makaman da aka haramta su. To sai dai tilas ne hukumar tsaro ta kammala aikin ta da tsawon lokaci sannan a fara aiki da wannan shawarar.
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu auren mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Galibin matsalar rashin saka yara makaranta musamman mata ta fi shafar al'ummar musulmi. Duk da haka shugaban kungiyar mabiya addinin Krista Congregation karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna Reverend Shekolo Ayuba Kasuwa yayi kira ga iyaye da su himmatu wajen saka ƴaƴansu makaranta saboda fa'idar da ke tattare da hakan. Reverend Ayuba Kasuwa ya ce mahaifinsa yana daga cikin iyaye da basu saka ƴaƴansu mata a makaranta ba. Kamar yadda ya ga wakilin sashin Hausa Iliya Kure.
Zancen ilimi ƴaƴa mata abu ne wanda yana da muhimmanci sosai kuma na ji daɗi domin abu ne wanda ya shafe ni. Domin babana bai ga muhimmancin aika da ƴaƴa mata a makaranta ba wajen su hudu. Dukkansu ba wanda ya yi makaranta a cikinsu. Waɗanda sun yi taurin kai ne sun iya har sun yi primary sun gama. Amma secondary ba su iya yi ba. Saboda haka. Ilmanta da ƴa mace yana da muhimmanci sosai. Na farko idan ilmanta da ƴa mace idan ta yi girma lokacin da ita ma ta yi aure ta samu nata ƴaƴan za ta horas da su a yanda zamani ke tafiya sannan kuma za ta samu muhimmancin ilimi sannan ba za ta yadda ta ga ƴaƴanta ma suna zama kamar yanda ita ta zauna ba sannan kuma idan ana ilmanta da ƴaƴa mata zai rage waɗansu ababa da muke gani a ƙasa yau sai ka ga ƴa mace ba abin da ta iya yi sai dai kawai ta je ta laita dawo ba abin da za ta iya yi ko ka ce ta rubuta sunanta ba za ta iya ba ba abin da za ta iya yi so idan an samu ƴaƴan mata suna zuwa karatu ana ilmantar da su gaskiya zai gina al'umma sosai.
Akwai wani shirye kuke da shi na musamman a Ecclesia haka da ke karfafa iyaye tura ƴaƴa zuwa makaranta?
Sosai kuwa muna da shi. Muna da abin da muke ce da shi adult education, muna da teenage education. Mun rarraba su a hanyoyi daban-daban inda za a ilmantar da ƴaƴa mata. Sannan kuma muna da wani program kuma wanda muke ce da shi discipleship lifestyle, wato salon rayuwar almajirci. Wurin yana koyar da iyaye yanda za su aika da ƴaƴansu a makaranta. Ana bayanai da yawa muhimmancin ilimi musamman na ƴaƴa mata a wurin ne sukan gane. A daga wurin sai ka gan iyaye waɗanda ba su damu da maganar ilimi ba idan sun samu wannan horaswa sai ka ga suna aika da ƴaƴansu makaranta. Kamar misali da ni inda nike aiki akwai waɗanda ba su damu da kai ƴaƴansu makaranta ba amma da na je ina wannan question tana son tabbatar maka dukkan yau ba ƴan mace wanda ba ta makaranta. Domin wannan question da na je ina masu kuma yana taimakon su sosai idan suna budewa. To idan idan su ya bude sai mutum ya ga yanda yake wahala ba zai so ya ga ya haro shi ko diyarsa. Ita ma tana ciki irin wannan wahalan ba yanzu suna aika da ƴaƴansu a makaranta muna da wannan unit din
wasu sukan ga kaman wayannan ƴaƴa mata kan zamanto da taimako a wurin aikin asibiti da dai sauransu haka
gaskiya yana da muhimmanci sosai damuwan da muke da shi yau an dauka cewa aikin asibiti na ƴaƴa mata ne to amma ba haka bane ko maza ko mata amma gaskiya ƴaƴan mata suna da muhimmanci sosai a shanin aikin asibiti domin idan ka lura zaka ga mafi yawa da suke zuwa asibiti mata ne idan mace na da juna biyu idan mace ta je haifuwa to namiji shi in ba ya samu wani damuwa bane da kyar ka ganshi a asibiti amma mace dai dole ta je asibiti domin kiwon lafiyarta so idan an samu mata suna kulawa da mata gaskiya yana da muhimmanci sosai domin mace zuwa mace wani lokaci domin yanayin mu da inda muka fito sai ka ga mace tana kunya ta je ta tsaya a gaban namiji ta ga yama namiji damuwanta amma idan an samu mace da mace za ta bude zuciyarta ta ga yama mace komai da ke damunta so kazalika da namiji to mazan kuma mun duba kamar yadda na fadi ba su cika zuwa asibiti ba wani mai yana gan baya da lafiya ba zai je asibiti ba tama mata dai dole ne su je asibiti domin a lokacin juna biyu da kuma lokacin haifuwa so ƴaƴan mata su shiga aikin asibiti gaskiya yana da muhimmanci sosai
wasan coci suna bude makarantu da yawa ko primary ko secondary wasu har ma university ko wani kaso da aka ware wanda musamman saboda ƴaƴa mata ne don ganin sun karatu
to muna da scholarship inda ake taimakawa masu zuwa makaranta daga jami'a to amma ba zan sani ko akwai wani taimako na musamman ba amma akwai wani abu da muke ce da shi scholarship so duka ecclesiastical da muke da su akan tara kudi idan an tara kudin nan sai a duba ƴaƴa da ba su da karfi sai a ba su wannan kudin a taimaka musu a wurin biyan kudin makaranta da sauransu ko a yanzu haka kamar yadda nake magana da kai akwai wani shiri da nake da shi musamman a church dina ina son ga cewa ƴaƴa mata da iyayensu ba karfi ina son ga na tallafe su a church domin su je makaranta domin na da su wayanda ba za su iya su je gaba ba sun gama secondary amma ba za su iya zuwa jami'a ba domin iyayen ba karfi to ina so mai da hankali na aurin ƴaƴan mata ne domin idan ba a yi musu haka ba sai ka ga wani ya ji ya rude su ya yi lalata da su kafin ka gane an lalata da rayuwarsu amma idan an taimake su na san cewa gobe za su zama da amfani a cikin al'umma
a matsayinka na shugaban kan na karamin hukuma ya zaka kwatanta karatun yadda ake tura mata karatu a karamar hukumar da kake shugabanta
gaskiya a karamar hukuma da nake shugabanci idan ana maganar tura ƴaƴa mata ne a makaranta gaskiya zan yaba musu sosai domin idan ka je yanzu ko secondary da muke da su a karamar hukumar ciku in ka ga yawan mata ƴan mata kanana ka je lokacin da suke tashiwa to maza ma ba su kai yawan mata ba a duk lokacin da suke tashiwa domin wani lokacin na fita ko na je miti haka ina dawowa zaka ga suna fita in ka ga yawan ƴan mata ba kadan bane so a cikin local government gaskiya ana tura ƴaƴa mata sosai idan mun koma jami'a kuwa akwai wani taro da aka yi to in ka ga yawan ƴan mata da muke da su daga polytechnic ne har zuwa university suna da yawa sosai ka je gidan waya nan kafancan muna da ƴan mata sosai a wurin ba kadan ba wanda ne na sani
to a karshe wani shira kake da shi kira kake da shi ga iyaye game da tura mata zuwa makaranta
gaskiya ina so yi kira ga iyaye maza da mata mu daina nuna bambanci musamman maza mu daina nuna bambanci a wurin tura ƴaƴa mata a makaranta mu tura su makaranta gobe za su zama da amfani akwai wani abu da na sani a rayuwa duk wanda yake ya aika da ƴa mace a makaranta wai ya ce maza ne kawai zai aika da su yana da wahala domin abinda na sani a rayuwa ƴa mace idan tana gidan aurenta tana cin abinci abu na farko da take tunani shine yaya babanta ya ci mamanta ya ci dan abinda zai faru abinda zai biyo ba shine sai ka ga ta tashi hup abinda take da shi ta dauka ta kai ma iyayenta amma da namiji kafin fa kaga ya waiwaye iyayen shi sai ya ci ya koshi kafin ya waiwaye su amma ƴa mace dan kadan da take da shi za ta dauka ta kawo ma iyayenta to idan ba kai su sun yi makaranta ba ba za su zama da amfani ba ba taimako da za su iya yi ma iyaye mu aika da ƴaƴan mu makaranta ƴaƴan mata musamman su je su yi ilimi idan mu yi haka za mu rage su ga wadansu abubuwa da suke faruwa kaga ƴa mace ta taso shekara 10 shekara 12 wani yayi mata ciki daga nan shikenan ba makaranta kuma amma idan tana cikin makaranta ne zai zama da sauki so shawara na ga iyaye maza mu yi kokari muna aika da ƴaƴan mu a makaranta domin su zama da amfani a cikin al'umma
Alƙaluma sun nuna akalla ƴaƴan makiyaya miliyan 3 ne a halin yanzu ba sa karatu musamman ma na zamani. Wannan masana suna cewa yana daga cikin matsaloli da ke addabar tsaro a sassan ƙasar daban-daban. Domin haka makiyaya suke kira da a baiwa ƴaƴan su ilimi wanda suke gani hakan zai taimaka wajen sauƙaƙa tashi-tashin hankula tsakanin manoma da makiyaya. Da yawa daga cikin su da suka zanta da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona sun koka kan makomar ilimin ƴaƴan nasu.
Sunana Basir Ibrahim yanzu in ka je ta gefen kauyukan nan gabaki da zaka je ka samu yara wani gida kamar sun fi goma ma amma duk dai zaka samu ba yaro ko dai wanda za a ka kai shugo nozul ko primary school wanda za a je yaro ya je karatu ba duk yanzu babu.
Ni suna wakili Shede daga Bantage. Gwamnati ta duba mu da idon rahama ta ba mu ilimi don Allah muna son gwamnatin Taraba da federal government su duba su ba makiyaya ilimi a ilimantar da mutane za a samu zaman lafiya. Wannan duk abubuwan da ke faruwa ma rashin ilimi ne. Inda da ilimi wani ya san rayin da zai dauki abu da jiya illatar da wani ko kuma wani zai tare tun kafin wani ma ya zo ya illatar da shi to yanzu babu ilimi.
Ni Alhaji Mahmuda daga Taku. Gwamnati ya duba ya taimaka mana ba filata ne duk inda yake yanzu yana cikin damuwa. Yawa ilimi ya duba ya yi mana makarantu inda zamu zauna duk inda filani sun zauna yanzu suna zaune guri da shekaru da shekaru a zo a gina masa makaranta a sa mana malamai a dinga ana biyan su insha Allah nan gaba za a samu wato mafita insha Allah.
Assalamu alaikum. Sunana Ubi Haruna Chairman Benue State na Miyeti Allah.
Muna so ƴaƴan mun nan su makaranta a gina mana makarantu a gyara mana makarantu mu ma mu yi kokari muna so makarantan ba wai ba maso ba amma ba mu samu wanda suka dafa mun ba.
Ga Professor Abbas Bashir na Jami'ar Modibbo Adama dake Yola.
Idan aka samar ma ƴaƴan nan ilimi ba karamin abu za a ce ma ba. Na daya su kansu tunanin su zai canza. Za su sami basira. Za su yi aiki da hikima. Za su yi tunani mai kyau. Sannan kuma za su inganta irin dabbobin da ma suke kiwo ba ma yanayin kiwon ba wani irin dabbobi ne za su yi kiwo. Wurin zaman su za su inganta. Saboda haka kaga wannan zai tsirar da su daga abubuwa da yawa. Rashin lafiya da ya danganci wannan yawo da suke yi. Su dauki cututtuka iri daban-daban a dazuzzuka, saran macizai da wasu dabbobi da suke musu illa a daji. Kai karshen ta ma har ma wannan abin da ya taso yanzu fadace tsakanin makiyaya da manoma din nan da za a sami sauki.
Jumlar makiyaya masu kaura a Najeriya ya ta sama miliyan 9.4. Suna da ƴaƴa waɗanda ke cikin shekarun shiga makaranta wadda jumlar su ya ta sama miliyan 3.1. Waɗannan al'ummai suna da ƙarancin ƴaƴa a makarantun zamani. Batu da jama'a da dama ke ganin lokaci yayi da ya kamata a sake lale don tabbatar da janyo waɗannan al'ummai da su cimma moriyar ilimi na zamani. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Wani rukuni na al'umma wadda makomarta kamar ta makiyaya tana da tasiri kan zaman lafiya da ci gaban tattalin arzikin Najeriya ita ce ta almajirai. Akwai zargin galibin mayakan sa kai a ƙungiyoyi da suke tada ƙayar baya irin su Boko Haram daga jerin mutane da suke almajiranci suka fito. Suka tashi babu karatun addinin balle kuma na zamani, babu sana'a, babu abun dogaro. Ganin yadda wannan lamari na almajiranci yake ƙara ta'azzara, wata ƙungiyar matasa da ake kira Hikima ta kira ga hukumomi da sauran al'umma, musamman iyaye, su guji mika ƴaƴansu ga hannun mutane da za su kwashe su su kai su ga birane da sunan neman ilimi. Sakataren ƙungiyar Malam Abdullahi Musa ya yi ƙarin bayanin kan aikace-aikacin ƙungiyar kan wannan batu a tattaunawa da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
To wannan ƙungiyar manufofinta shine na ɗaya mu ga ta yadda za a yi a gyara lamarin da ya shafi na almajirai musamman ma yara ƙanana da ake shigowa da su daga wasu wurare nesa a zo da su birane da sunan karatun allo. Na biyu dukkan abin da ya shafi kiwon lafiya nasu, sannan kuma abin da ya shafi kamar ci gabansu ta wajen misali idan yaro yana makarantar allo to ya kamata a ce ko da yake saukewa kila yana da wata sana'a ta hannu, yalla dinkin hula ne, dinkin tela ne da iri-irin waɗannan. Abin da ya sa muka kafa wannan kungiyar mun ga irin halin da yara kankana da suke ciki da sunan zuwa birane karatu. To shi yasa muka kafa wannan kungiyar. To alhamdulillah tunda muka kafa kungiya, kungiya headquarters ta a Katsina take, amma tana da rissa. To abinda yasa muka kafa wannan kungiyar, kamar yadda nake cewa, yara kankana da waɗanda ya kamata a ce suna gindin uwayensu zaune ana kula da su, suke gansu a unguwanni suna bara. Wani da kin gane shi a bamban tausayi zaki ga wannan bai ma wuce shekara hudu ba, gashi cikin sun ma ina bara. In kika je inda suke kwana, gwanin ban tausayi, sai kika ga kika san ƴaƴan kaji ke taruwa su rungume juna musamman cikin dari ko lokacin damuna, haka zaki iske su. Irin wannan idan cuta abin tabula ne, sai kika ga kusan kowa.
To ban katse ma hanzari ba, da shike almajiranci din ba mazaɗe ba ne, yara matasa mazaɗe ake turo su akan cewa harkan almajiranci koyon karatu, daga nan su ta yi su yi almajiranci abinda za su samu su ci. To akwai kuma ƴaƴa mata matasa su ma suna harkan ga na almajiranci, me ye kungiyarka take yi domin ta ga cewa waɗannan ɗan mata ɗin an sa su makaranta ko kuma an kai su wani fannin dai da suke koyon irin
aikin hannu? To abinda kenan Hajiya, ba kasafai kike samun mata suna bara irin na yara ƙananan nan ba. Mafi yawanci mata su talla ake sa su, ba akan ba da ƴaƴa mata ƙanana a tafi da su wasu gari wa gari domin almajirinci ba, sai dai domin ɗan aikatau ya kasance suna cikin gidaje ana yi musu wulakanci da sauransu. Mu abin da muka yi da muka kafa kungiya, sai da muka bi muka yi lissafa yawan makarantun allo, ba na asali ba, domin dama a kasashen mu muna da makarantu cikin unguwanni na allo. Ni ma na yi karatu makarantan to masha Allah. To amma waɗanda ke da matsala su ne masu kwaso ƴaƴan mutane wagari wagari da sunan makaranta. Sai da muka dan yi kamar muka zo da alƙaluman yawan makarantun da ke nan, muka samu kusan makaranta 200 da wani abu, kuma mafi yawancin su yara ne ƙanana daga shekara 4 zuwa 12 13 haka.
To ita kungiyar ta ku tana dan tabowa da gwamnati kuwa don ta ji ra'ayinta ko kuma irin tallafin da za ta iya taimakawa ita ma ta shiga cikin kungiyar ta ku domin ku tallafa ma irin waɗannan almajiran?
To abinda muka yi na farko kafin ma mu je ga gwamnati shine, bayan mun yi alƙaluman yawan malaman ga makarantun nan, sai muka dan suma zama da ainihin su masu zuwa da yaran nan ƙanana, muka nuna musu illolin abubuwan da kenan tattare. Na ɗaya dai, in kika yi musu tambayoyi game da abin da suke karantawa, sai kika ga ba su iya karatun ba. Yaro zai tashi tun da safe ya je bara, ya je ya samu abin da zai ci, wani ya samu wani ba zai samu ba. So da yawa sai kika ga yaro, in fact yaran ma sun maye gurbin karnuka. Yau in kika ci kashi kika yar, yaro zai ɗauka. Babu ruwan shi bai sani ba, daga mai ciwon tarin fuka da sauransu, kila ma wani ya sha giya ya tsotsa ya yar, yaro ya dauka, ga su nan dai kala kala. To abinda muka yi shine muka nuna malaman gaskiya ba su yi na'am da wannan ba, saboda gani suke kamar su sana'a ce gare su. To da muka yi haka nan, sai muka ce to abinda zamu yi cikin makarantun nan, waɗanda sun ka yadda za mu je da wannan bayani, mu je majalisar dokoki ta jiha, a je a zauna da su a nuna musu to waɗannan suna buƙatar agaji. Gwamnati za ta iya shigowa, misali idan aka ce kowace makaranta a ba da kila ɗan keken ɗinki da wani wanda zai koya musu, ko kuma a je waɗanda suka ɗan girma, a je ƙungiyar kanikawa ta jiha, a ce to wanda duk cikin yaran nan wanda ba a karatu irin Alhamis da Juma'a, su dan je su koyi waɗannan ayyukan. Muka yi da waɗannan, sannan wasu kasuwannin muka je. Abinda muka yi makin ƴan manyan masu zuwa suna bara, sai mu ce to kai mai shago kaza, don Allah ga wannan. Sai da muka yi mitin da committee ta kasuwa, muka ce ga waɗannan ka ɗauke su a matsayin su ne idan za a tashi daga kasuwa su share wannan harabar taka. Allah so ƙarshen sati ka samu abin da ka ba su, yafi su ringa bara irin wayannan abubuwa. Duk dai ba abin da ake so bane. To amma ba mu kai tunkara gwamnati, to gaskiya ba mu kai nan ba tukuna. Amma muna da niyya nan gaba za mu zo mu zauna da waɗanda abun ya shafa. Amma irin masu hali, masu hannu da shuni, mukan dan shiga mu dan samu haci, wasu sutura, wasu sabullai, mu bi makarantun nan mu rarraba musu.
To me yasa ita kungiyar taku ba za ta iya cewa yadda tunda da muna da irin makarantu na gwamnati wato su primary school din nan cewa ai ma tattauna da su waɗannan malamai idan sahiya tayi sun kai wanka sun kai me su almajiran su tai irin makarantar nan ta boko in suka taso 12 zuwa karfe 1 sai su zo su yi zaman su dan wajen gidan malam a zo da a cigaba da karatun
allon ai haja waɗannan malaman ba za su yadda ba saboda dama su kamar suna kiyaya da mabokun ne sukan dauko yaran ne suna amfani da su domin me amfani da su duk da karatun da ake dauko shi saboda shi galibin su ba su ba yi suke ba yara ne zaki ga lokacin da aikina gani lokacin da kowane yaro ke makaranta da safe a lokacin zaki ga su rariya rariya suna yawon bara to abun bakin ciki shine akwai randa muka je CMD da yake kungiyar nace miki tana da rasako a katsina muka je muka iske shi shugaban asibiti ta Fara Medical Center ta wannan lokacin yake cewa eh lalle game da almajiran nan lalle akwai lokutan da ake kawo yaro ya rasu gagawa babu mai ita ba a san inda ya fito ba ɗan sandan ma ko inda ke cewa akwai stations din suka ga mana eh an sha a kawo yaro karami sabili da yunwa yayi sata amma kuma shi bai isa a tsare shi cikin sel ba kin ga irin waɗannan iyaye so da yawa mun shaji a radio ana cewa wa yaro kaza ya bace
to wani irin gargadi zakai wa uwayen waɗannan yara da ka turo ɗan iya da yara da basu kai shekarun komai zane zuwa makaranta ba
to shi dai da da Allah ya ba mutun ya bashi tsaro ne kuma a tsaron akwai haƙoƙa da yawa ci da ciyarwa sutura addini da sanin ya kamata duk yana kan iyaye ba daidai bane mutun ya haifi da ya bar shi wai a titi zai da rusan rayuwa kai ga ga wasu nan ai ana bin su da kwanon waina da yawa ke kai ka yadda ka haifi da ka bar shi a titi za a ciyar da shi tarbiyyar shi baka san irin tarbiyyar da yake da ita ba da yawan su ina tabbatar miki haja daga yawan su daga cikin su ake samun bata gari ana samun barayi ana samun yan bangan siyasa hatta ire-iren su Boko Haram to ina tabbatar miki lokacin zabe na siyasa sosai ake amfani da su zan iya tuna wani abin da ya faru a cikin garin Katsina lokacin da Umar Marigayi Allah ya gafarta mishi zai takara hajiya yara ne ɗaruruwan su suka hawo hanya da sandunan su da petur-petur galan-galan hajiya in kika yi rashin sa'a da kin fakin mota ki bakin titi da sun zo ba abin da kawai za su yi sai dai su kona ta sai ki ga manya ana gudu ana shigewa gidaje yara sun ci gari gwamnati wallahi sai ta bata ma iyaye rai akan wannan don in ni zan bada shawara zan ce duk yaran da aka gani a kama su a kama iyayensu a hukunta su kuma na daidai gwamnati a ce ta gina musu makarantu ai ko makarantan boko da ake ginawa iyaye kan kai iyayensu ne kowane da ya zo aka kawo za a dauki bayanan shi wannan ya kwaso yaran mutane daga wani gari ko daga wata kasa ma no gwamnati idan ta ce ta gina ma irin su makaranta wani irin makaranta ne za a gina musu wani bayane ne za a dauka game da su abin da kamata gwamnati ta yi na farko shine ta ma hana dauko iyayen daga kauyuka daga wasu garuruwa ana shigowa da su na daya idan aka yi haka a can inda suke din sai a bi su a tabbatar da garuruwan su suna da makarantu
akwai makarantun dan duk an baza makarantu ko ina a kauyuka ma
ai in barin ga miki shekara ta 2015 mun yi wani dan bincike a wata jiha nan cikin arewa sai muka gano 10 daga cikin yara kanana da ke bara a wasu angwanni biyu da muka yi binciken kusan 7 daga wata local government guda ce suke fitowa da muka yi bincike a local government din sai kasance kashi hiye da 70 daga wata mazaba suke fitowa kuma a lokacin da muka yi binciken chairman na karamar hukumar mazaba shi ce memba din su na jiha na majalisar dokoki dan mazaban ne sai ni nazo musu da alƙaluman nace musu to ku kai chairman daga mazabarka gashi yau in da karatun islama za a ci to wani malami kaza yana da ilimi akan kaza yana gari kaza a bishi yau babu ƙauyen da ba a da wayanda suke da ilimi na komai to saboda me za a bari yara ana kwaso su ana zuwa da su da sunan almajirci
masu aro da haka Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka saurara da Chubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku. sai mako.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.